الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيد خلق الله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته السادة المجاهدين وسلم تسليما كثيرا اللهم سبر جناني وأجر الحق على لساني اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وعاجل ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بايهك جمعوا ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو منا 22 غوات جمادى أولى shekara ta 1444 hijirar fiyayyen halitta farin jakada manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda yayi daidai da 16 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya wannan zama namu shine zama na 28 a cikin wannan littafi mai albarka na bulughul maram yayin da muke cikin juz'i na 2 daga jerin ainihin wato juz'i na littafin ibanatul ahkam wato sharhin bulughul maram yan uwa masu albarka zamu tashi akan hadisi mai namba 63 a nuskar da take hanuna shine hadisin da aka karbo daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي بإسناد ضعيف وله شاهد من البراء عند ابن خزيمة وأن حديث جمعوا حديث ندعى كربوش دقوجم أين وتببان على رمى تكين على رمى من صحبا من ذو الله صلى الله عليه وسلم shine Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya hawo kan minbari ya daidaita istaqbalnahu bi wujuhina mu kuma mukan fiskanto shi da ainihin wato fiskokin mu muna kallon sa domin wannan shi yafi sanya karbuwar saƙon da mai isar da saƙo yake isarwa idan kana kallon sa kana sauraron sa wannan zai sa abin da yake faɗi ya zama yana zama a cikin ainihin wato ƙwaƙwalwarka kuma zai fi taimakonka wajen jeranta tunani na zancen wanda ake ce masa tasalsul fikri wanda jeranta tunani yana daga cikin sanya saƙo ya zauna a cikin zuciyar mutum kwarai da gaske Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi da isnadi wanda yake mai rauni amma ko da hadisin yana da rauni mala yace walahu shahidun yana da wayansu hadisi da suke ƙara bada shaida a kansa musamman hadisin bara'ul a wajen ainihin wato inda shi Ibn Khuzaima Allah ya ƙara masa yarda ma'anar wannan hadisin ɗan uwa a dunkule shine aslu al-muttaba al-mu'tad an yastaqbil al-mukhatab al-mutakallima haythu annahu wajjaha al-khitab ilayhi kamar yadda na faɗa dazu cewa shi asalin mutumin da yake bi yadda ya saba kuma yake sauraron zance ana so ya fiskanci shi mai magana ya fiskanci mai magana da fiskar sa yana kallon sa ta yadda wannan zai bashi damar karbar sakon da yake isarwa zuwa gare shi fala yumkinu an ya'rida anhu bi inhirafin aw istidbarin baiwa mutumin da yake baka sako ka bashi baya ko kuma ka juya kai daga barin sa ta hanyar bada baya ko kuma ta hanyar juyar da kai ballantana kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama da dai ma ba za a taba bashi baya ba واستقبال الناس على الخطيب شي كما مي خطبه للي انا سو يفسكنتي متاني ود wannan shi ma shine zai bashi karfin guiwa na jeranta tunani da isar da sakon da yake so ya isar izuwa ga masu sauraron sa. Wanda wannan shi yafi dama ko kuma shi yafi bada dama a wajen mai isar da sako ya isar da sakon sa akan yadda ya dace. At-tahlilul lafzi da malai yace istawa alal minbar, ma'anar wannan hadisi na istawa alal minbar lafazin nan ai jalasa alaihi shine ma'anar istawa, yayin da manzo Allah ya hau kan minbari ya zauna. Da yace istaqbalnahu bi wujuhina wa fi ba'd an-nusa ay qabalnahu bi wujuhina, asashin wa in su hadisan sai da zamu fiskanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fiskokin mu. Da yace bi isnadin da'ifin, ma'anar sa min riwayati Muhammad bin al-Fadl, hadisin an same shi ne daga riwayar Muhammad dan Fadlu dan Adiya, shi kuma wannan yana da rauni, dan haka duk inda aka same shi a cikin isnadin hadisi hadisin zai zama yana da rauni. Imam Tirmidhi yace qala Tirmidhi zahibul hadis, ma'ana mai tafiyar da hadisi ne, duk sanda aka samu hadisi a wajen sa to hadisin zai zama yana da rauni saboda wasu illoli dake gare shi. Sai fiqhul hadis, abinda muka fahimta a wannan hadisin ɗan uwa wanda muka karanta yanzu shine mashru'iyyatu istiqbalun nas al-khatib, wato an shar'anta a fiskanci mutane shi al-khatib wato mai yin kuduba ya fiskanci mutanen da yake yi musu kuduba. Wannan shi yafi bada damar yadda zai ainihin wato isar da saƙon izuwa gare su, shi yafi bada damar isar da saƙo izuwa gare su. Sannan su kansu za su fi karɓan saƙon daidai ta yadda ainihin wato zai fi shiga izuwa ga zukatansu. A hadisi na nawa muke a kansa, 63 a wanne nace 63 nace ko ba wanda yake ba na littafin kuma na'am yawa 63 saboda mun yawa masha Allah na'am. Sai hadisi na 64 hadisin da aka karbo daga al-Hakam dan Huzni radiyallahu anhu qala yace shahidna al-ida ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama fa qama mutawakkian ala asa au qausin, shi aini wato Hakam dan Huzni yace mun halarci sallar idi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai muka ga manzon Allah sallama ya tashi ya tsaya akan aini ya dogara akan sanda ko kuma ya dogara akan ainihin wato baka, wannan shakkun rawi ne ba wai duka biyun ne manzon Allah ya rike ba, mai riwaya bai ya samu wahami bai san wanne ne manzon Allah sallama ya dogara a cikin su ba, amma dai ɗayan biyu ne, don haka shi yasa duka ya kawo su gaba daya. Yawwa, dan haka kuma wannan yana nuna cewa akan kowanne ne ma imam ya dogara akan sa wajen kuduba yayi ko sanda din ko ki ko baka ko kuma takobi misali, an gane to duka kowanne imam ya dogara akan sa yayi, kuma dogara akan sanda ko akan ainihin wato baka ko akan wani abu na takobi da abin da ya kama da wannan matsayin sa mustahabi ne, bare bara ce kuduba bata inganta ba don ba a rike sanda ba ko don ba a rike wani abin da yake kama da shi ba. Don kulalliyar ma'ana ta wannan hadisin shine salaka shari'ul hakim fi khutbatul jum'a, anan wurin shugaba sallallahu alaihi wasallama shine ash-shari'ul hakim, wato ya bi hanyar da ya bi a wajen gabatar da kuduba ta sallar idi kamar yadda yake gabatar da kuduba a ainihin wato sallar jum'a. Ma a atadahul arab, kamar yadda larabawa suka saba fi halat al-qibaba a lokacin da suke yin ilqa'in kuduba ta'alifan lahum, wannan dan ƙara jawo zukatan su ne, ma'ana manzo Allah ya yi tafiyar da kudubar sa irin yadda larabawa suka saba gudanar da kudubar su don ya ƙara jawo zukatansu ainihin wato zuwa gare shi. Ka san idan ka zo ka samu mutane suna da wata al'ada a garin su, kai sai kaga wannan al'adar ka zo kana bako, koda ba al'adar ka bace ba, kai ma ka rike ta al'ada. Yana daga cikin hikimomi na yadda za su karbe ka, su karbi kuma sakonka. An gane ku? Musamman ga mai da'awa, ga mai da'awa, na san wani malami alami, rajul ne alami, adda'iyatul alamiya ne, mai da'awa ne na duniya, ana ce masa Dr. Muhammad Abdulrahman Arifi. Na san ana yawan ganin program ɗinsa da yake yi a kanat daban-daban, musamman kanat ta Iqra, yana yawan gabatar da program. Wannan na lura yana daga cikin irin hikimominsa. Yana yawo a ƙasashen Afirka da yawa, ƙasashen Afirka guda 50 ɗin nan da wani abu, kusan ɗaya ne ƙasar da bai je a wajen da'awa ba. Wata rana na gan shi ya je wata ƙasa, al'adar mutanen ƙasar suna da reye-reye da suke yi da kaɗe-kaɗe. To ya je wajen wa'azin, tunda a matsayinsa na baƙo za su karɓe shi, su kuma sun ga baƙo ne za su karɓa, dole sai suka yi musu wasannin da suka saba yi na al'ada. Wasannin su ne reye-reye da kaɗe-kaɗe. Yana zuwa kawai shi ma sai ya shiga, kuma al'adarsa tufafinsa yawanci zani ne, kawai shi ma ya nemi zani ya ɗaura ya shiga wannan reye-reyen da ana ta yi tare da shi. Sai da aka ɗauki tsawon lokaci kusan minti 30 hakan nan ana ta yi tare da shi, kaga wannan kadai abin da yayi ya gama cin kashi 50 cikin 100 na samun kansu. Sai suka ji daɗi, sai ya zama na cewa ya ƙara samun taro hankulansu da zukatansu zuwa gare shi, bi ma'ana ta'allafa qulubuhum. Bayan an gama wannan sai kuma ya fara isti'aza, da ya fara isti'aza ya fara wa'azi, ai duk abin da ya faɗa sai ka ji sun karɓa, duk abin da ya faɗa sai ka ji sun karɓa. Akwai wanda da yawa ba musulmi ba, a nan wurin suka karɓi musulunci, da yawa har sarkin garin a nan ya karɓi musulunci. To kaga wannan hikima ce babba wanda take sanya mutum idan ya yi amfani da ita ya zama zai samu damar da zai taro zukatan masu sauraronsa, ko da da ba sa tare da shi, saboda ka zo da abin da suka sani na al'ada wanda bai saba hankalinsu ba, bai saba al'adarsu ba. Karka yi abin da galibi yana daga cikin abin da yake rusa ya ɓata da'awar waɗansu mutane a baya, wanda yanzu suka gano kuskuren suka fara jarawa. Babu misali da aka je za a yi wa'azi sai ka yada cewa abin da ake fara wa'azin da shi mutane kaza kafirai ne, masu kaza kafirai ne, kar ku bi su kaza kaza. Wannan sai ya zama da yawa ba su samu, sun daɗe ba su samu nasaran da'awarsu ta yaɗu a cikin al'umma ba. Sai da mutanen ɗaliban da aka tura Saudiya suka fara dawowa, suka zo da usulubi na da'awa, a nan ne suka fara da'awar ainihin wato izala ta fara karɓuwa. Misali haka ne ko ba haka ba ne? Musamman lokacin da Malam Jafar ya fara da'awarsa, ko yadda su ne manyan almajiran ɗaliban da aka fara ƙyanƙyashewa a Saudi Arabia, misali a Jami'atul Islamiyya. To wannan da suka zo da wannan su usulubin da'awarsu, ya saba da usulubin da awar wa'ancan na kafirta mutane kaza kaza, sai aka zo aka ce a wa'annan abin da suke ba kafirci bane, bid'a ne. Kaga sun alal aqalli an sassoto ta sai, kuma sannan suka yarda ma za a iya bin mutane sallah, ko ba haka ba? To wannan sai yasa suka ƙara stamo kan mutane. To ta nan ne hikimar da aka bi, galibin magana ta gaskiya da awar abinan ta dan fara shiga a wannan lokacin sosai ta yaɗu. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya zama dama al'adar Larabawa in za su yi kuduba sukan rike sanda. Don haka manzon Allah sallama a kuduba sai ya zo sai ya kan rike sanda, ta'allufan lil arab, ma'ana don saboda a ƙara jawo zukatan Larabawa, tunda ita ce dama al'adar da suke a kanta. Malam Bahaushe yana cewa mi wai idan ka shigo gari ka ga kowa da bindi, kai ma ka tsaya a gefen gari ka yankina ka ɗaura, ko sai ka shigo gari don kar ka zama daban, kar ka zama daban. Wannan shine ana tunawa a lokacin da muna a Sudan, misali duk inda ka shiga, inda ka sa kayanka na gida ka fita, sai an gane kai bako ne, sai an gane kai bako ne. Duk yadda ka daɗe, duk yadda za ka yi musu kuma yaransu za su gane kai bako ne daga ganinka kawai. Min haisu zuyil malabis, ko saboda tufafin da ka saka. Da muka gano wannan hikimar sai muka koma tufafinsu, sai muka ga abubuwa da yawa ba sa zamantowa na baki. ma'ana ana ta mu'amala da mu ba mu'amala ta yan gari ba mu'amala ta baki ba to kaga wannan yana daga ciki mutum in ya ganka da irin abin da ya saba na al'adar sa to ba zai kiyamace ka ba zai ƙara samun zaka ƙara samun hadin kai tare da shi wannan yana daga cikin hikima ta da'awa ga duk wanda zai yi da'awa ya zama ya kalli al'adun mutanen wurin ya zama yayi tashabbuhi da wani abu daga ciki matakar dai wanda yake bai saba shari'a ba ko wanda ya saba shari'ar ma zaka bi da hikima ne ba wai zuwa zaka ka rusa shi gaba daya ba zuwa zaka ka bata shi ba kuma ka dinga zagin masu yi ba a'a wannan babu usulubi babu hikima ta da'awa a wurin idan kaga kowa abin da yake kenan akai kuma kai ka san abin ya saba da shari'a to ka dan kalli wani abu wanda yake mai girman laifi kuma ba kowa yake sa wani sai ka dan rushe wannan a hankali a hikimance wata rana maka zo ka dan rushe ka dan hakan nan dai ko kuma kar ma ka rushe ka ce ka amma wannan ai da kaza kamar ka kai da wane ku dukta wannan ai ko bai kamata a same ku ana ku dai bar yaran matasa mana su dinga yi irin wannan hikimar misali kar ka rusa shi ma kar ka rusa shi gaba daya a dai bar yara matasa amma ku dattawan ka ku zo ku nan mu hadu mu yi kaza ai zai fi sun gane kamar an kara mutunta su ne da abin da ya kama da wannan wannan yana ga cikin usulubi na da'awa kwarai da gaske da ya kamata dukkan adda'iya ya zama yayi riko da shi shi yasa anan ma lai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kudubar sa yayi amfani da al'adar da larabawa suka saba yin kuduba domin kara jawo ainihin wato zukatan su sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana la yaqdumu illa qa'iman baya yin kuduba sai a tsaye dan haka ba a kuduba a zauni ana yin kuduba ne a tsaye wa kana la yaqdumu illa mutawakkian ala qausin aw asa sannan manzon Allah baya kuduba sai in ya dogara akan sanda ko kuma akan baka fi yadihi al-yumna kuma sandar ko bakar ta kasance ainihin wato a hannunsa na dama saunan laha min al-abasi domin wannan din ya ƙara bashi kiyayewa daga shigo da wani abu wanda yake na wasa idan kuma al'adam mai kuduba ne yana yi yana demonstration ko yana dan isharat da hannayensa hakan nan da sauransu to babu laifi a wasu lokutan ta kama dan jingine ta yi isharat dinsa sannan ya dawo ya rike ta babu laifi ya yi isharat dinsa da hannu hagu babu laifi ya yi isharat dinsa da yatsu misali sannan wa izhar mazhar al-jidd wal hazab a cikin kudubar sa manzo al-salama yana bayyana ainihin wato bayanai nuni zuwa ga abin da yake fadi na hakika na gaskiya yana nuna mazhara ta gaskiya cewa wannan abin da yake fadi shine hakika kowa yazo ya riko da shi fali hadha shar'a al-qiyam lil kudubataini saboda haka ne aka shar'anta yi tsayuwa a dukkan kudubobin guda biyu idan mutum yana tsaye akan ku za ku fi karban maganar sa fiye da a ce yana yi muku a zaune an gane ko yawwa sannan al-ittika'u ala qausin aw asa sannan da dogaro akan sanda ko kuma akan baka aw asa wastiqbal qadid sannan su kuma wanda ake musu kudubar lalle su fuskanci shi ainihin wato wanda yake musu kuduba din wannan kenan sannan sai shirawul hadis ma'ana wanda ya ruwaci wannan hadisi shine al-hakamu dan huzun al-kalafi bin abi wahab al-makhzumi qala muslim lam yarwi anhu al-ash'asu bin zain wato ash'asu dan zainu bai ruwaci hadisi daga gare shi ba inji imam muslim sannan sai fiqhul hadis insa abubuwa ne guda uku na farko istihbab i'timadul khatib halu khutbatihi ala asa aw qausin lalle mustahabbi ne mai yin kutuba ya zama na cewa ya jingina ya dogara a kan sanda ko akan baka a lokacin da yake kutuba wa hikmatu zalika hikimar da tasa ake so a dogara akan sanda ko a baka anna fihi bu'dun bada'u anil abasi saboda wannan din shi zai sanya mutum mai kuduba ya nesanta daga barin abun da yake na wasa nabiyu daga cikin fiqhul hadis din mashru'iyatu iftitahul kuduba bil hamdi was sana'i ala Allah an shar'anta idan za a yi kuduba a bude ta da alhamdulillah an gane ko galibi mukan ga ana bude wasu suna bude da auzubillah wasu bude da bismillah ko amma abin da aka fi sa bude kuduba da shi shine me alhamdulillah an fahimta alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard alhamdulillahi alladhi amata wa ahya misali alhamdulillahi alladhi qaddara fahada misali sannan da kuma yin yabo ga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ana so a bude kuduba godiya ga Allah da kuma yin yabo ga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala abu na uku kuma shine na karshe yambaga lil khatibi an yurshida an-nasa ila ma fihi salahuhum ila ma fihi salahuhum wa tabshiruhum bisawabi ala al-a'mal al-khayriyya lallai an ya kamata ga dukkan al-khatib mai yin kuduba ya zama ya shiryar da mutane zuwa ga abin da yake cikin sa akwai salaha akwai nagarta a gare su cikin abin da yake na kuduba din abin da yake fadi na kuduba din sannan wa tafshiruhum bisawabi ya kuma yi musu gargadi ayi musu albishir da abin da yake ayyuka na lada na alkhairi duk wanda yake kaza ga irin falala da zai samu abin mutum in yake kaza ga irin ladan da zai samu misali ka kwadaitar akan impaki ciyar da mutane ciyar da gajiyayyu ciyar da marayu ko taimakawa marayu ko taimakawa al'umma na sama musu abun yi ko abin ko sana'o'i da abin da ya kama da wannan yana da lada mai yawa yana da falala mai yawa ka kawo ayoyin alqur'ani da hadisi wannan shine abin da ake so mai kuduba yayi sannan a kwadaitar da su akan me ana so a kwadaitar da su akan at-tawassul fil amal wato tsakaitawa a cikin aiki na ibada kar a zama an yi ifradi wala al-ifrada wala at-tafrida kada ya zama an takaita aiki na ibada kada kuma ya zama an zurfafa ka zama mutawassit matsakaici haka ake so a wajen ibada wannan ma ana so imam ko kuma al-khatib ya zama ya kwadaitar da masu sauraron sa akan nau'o'in irin wannan ibada wacce take matsakaiciya ibada wacce take mafi alkhairi ta yadda za ka gwada mutane su dinga tsayuwar sallar dare ko da raka'a kaza ne mutane su dinga kokarin sallolin nawafil na ar-rawatibu bayan sallolin farilla alal aqalli ko da raka'a biyu ne ka kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'anda suka kwadaitar akan irin wa'annan ayyuka na alkhairi na nafulfili da irin ladan da za a samu don misali da yawa mutane ba su irin ladan da ke cikin nafulfili na rawatib ba musamman matasa za ka ga da yawa an yi sallar farilla sai ai sallar azhar cikin matasa kashi 60 ko 70 cikin 100 sai ga ba ruwansu da sallar nafila bayan sallar azhar sai su kawo su fita ba suna cewa ai abin da yake dole sallar farilla kuma sun yi ba san irin fa'ida da falala da take cikin sallar nafila ta ar-rawatib ba wannan nafila ta ar-rawatib daban take da sauran nafulfuli ba daban take da sauran nafulfuli in nace nawafilur rawatib ina nufin nafulfuli wa'anda suke bayan salloli na farilla misali nafila ba kafin azhar da bayan azhar nafila kafin la'asar nafila bayan magriba nafila bayan isha'i wayannan sune rawatib da kuma rak'ata al-fajr wanda ake yi kafin sallar asubahi to wayannan rawatib na azhar da la'asar wanda duk ya samu yayi suladan da ke ciki daidai yake da wanda yayi idrakin daren laylatul qadri imam al-munziri haka ya kawo a cikin littafin sa at-targhib wa tarhib nafulfulin na rawatib na azhar da la'asar in kai su daidai yake da mutumin da ya samu daren laylatul qadri sannan wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'a a mutumin da yake sallar nafila bayan sallar la'asar a kafin sallar la'asar kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa rahimallahu imra'an salla qabla al-asr arba'an Allah ya jinkai yayi rahama a mutumin da yayi sallar nafila raka'a hudu kafin sallar la'asar to kaga ka samu kanka cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba karamin alkhairi bane kasan shakka babu ko addu'ar wani malamin ka ne da kai yadda da tsoron Allah sa da takawarsa ko wani wali da ka nitsu da sha'anin sa kasan yayi maka addu'a kana da yaqini Allah ya karba ko a ce mahaifinka ne yayi maka addu'a kasan kana da yaqinin Allah ya karba ko wani malami babba in yayi maka addu'a kasan yana da yaqini kana da yaqinin Allah ya karba to bai abun ya wuce wannan ba maganan wali bane ba maganan sahabbai bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da kansa yayi maka addu'a duk wanda yake so ya shiga cikin wannan addu'ar sai ya lazumci nafila raka'a hudun nan kafin sallar lafa Allah madaukakin sarki ya datar da mu dan uwa da wannan hadisin da muka karanta na ainihin wato al-hakam bin huzun muka kawo karshen
to a baya to shikenan
to masha Allah an nabbahaddani cewa a baya akwai hadisai guda biyu da muka tsallake kuma dama wannan hadisin da muka karanta yanzu shine hadisi na ƙarshe a cikin wannan babi wanda da za mu duba ainihin wato mu karanta malhuzat sannan kuma mu saurari tambayoyi amma tunda akwai hadisai guda biyu da muka tsallake a baya za mu dawo kansu a duba hadisi nan ba faɗa musu nan ba hadisi 493 a duba hadisi nan ba 493 shine hadisin da aka karbo daga Tariq dan Shihab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala aljum'atu haqqun wajibun fi jama'atin illa arba'atin mamlukun wa mar'atun wa sabiyyun wa maridun manzon Allah wanda tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yace lalle yin sallar jumu'a wajibi ne akan kowane musulmi wajibi ne banda mutum hudu jumu'a bata wajaba akan su ba mamlukun bawa da aka mallake shi bai da yancin kansa wannan in bai je jumu'a ba ta kansa wa mar'atun sai mace ita ma in bata je jumu'a bata zama wajibi akan ta ba anan wurin ina ƙara sanarwa ko jaddadawa ilaman ko da mata gidajensu na makwabtaka da masallacin jumu'a bai halasta su yi koyi sallan jumu'a suna cikin gidajensu ba an gane ku yanzu misali da a ce wannan masallacin namu ana jumu'a to matan da suke gidajen nan na tsallake bai halasta su bi sallan jumu'a ba sai dai kamar kamsa salawati ita wannan an yi sauki wasu malamai sun kara wa juna ilimi akai amma jumu'a bai halasta ba saboda ita sharadin jumu'a dole sai safu ya haɗu an gane ku sai safu ya haɗu dan haka babu jumu'a akan mace ko tana da lafiya ko ba ta da lafiya ko ba uzurin komai akan ta babu jumu'a akan ta in ta je kuma jumu'a tayi za ta yi azhar muna zuwa kan tambayi insha Allah za ta yi azhar in ta je jumu'a ba za ta yi azhar ba wasabiyun haka nan yaro karami jumu'a bata wajaba kansa ba wa maridun sai mara lafiya shi ma jumu'a bata wajaba kansa ba hadisi ya kawo wayannan mutane guda hudu amma ba su kadai bane wayannan ba su kadai bane akwai kari mara lafiya matafi jumu'a bata wajaba kansa ba mutumin da yake kula da mai jinya jumu'a bata wajaba kansa ba wanda aka tsare shi a furzin jumu'a bata wajaba kansa ba ire-iren waɗannan duka jumu'a bata wajaba akan su ba rawahu abu daud wa qala lam yasma tariq min annabi sallallahu alaihi wasallama idan mun lura wannan hadisin cewa kai an tariq bin shihab ko sannan sai yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala shine anan malai yake cewa amma haƙiƙanin magana shi tariq bai ji wannan hadisin daga wajen manzon Allah ba shine ya ji shi daga wajen manzon Allah ba akwai wanda ya ji daga wajensa ya cire shi shine anan ya zama kenan mursal kenan wa akarjul hakim min riwayat tariq al-madhkur an abi musa sannan sai hadisi na gaba shine hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laysa ala musafirin jumu'atun kun gani manzo Allah wanda tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi yana cewa lalle babu sallan jumu'a akan matafi jumu'a bata wajaba akan sa ba to amma idan ya samu yayi tafa azhar ta sauka akan sa ta sauka a kansa. A nan malaika cewa abinda aka fahimta a wannan hadisin al-jumu'atu fardun ala kulli mu'minin ma adal abdul mamluku lima fi dhalika min ta'dilin kaseerin ala a'mali sayyidi. Aka ce lallai sallar jumu'a wajibi ne akan dukkan musulmi, wajibi ne akan dukkan musulmi, amma banda bawan da aka mallake shi. Me yasa aka ce shi bawan da aka mallake shi babu jumu'a kansa? Wai kada a samu ainihin wato takaituwar lokacinsa akan hidimar da yake wa shugabansa, ubangidansa. An gane shi yasa aka ce ta jumu'ar ma an sauke masa don ya samu damar tsayawa akan ayyukan mai gidansa. Sannan fa in azna lahu sayyiduhu fi huduriha hadara, amma idan ubangidansa ya ce wani ka dinga zuwa juma'a, na maka izini ka dinga zuwa juma'a, to ya je shi, in ya je kuma tayi. Wa sahahat minhu, idan yayi ta kuma juma'a ta inganta. Awil mar'a, haka nan mace ita ma babu juma'a kanta. Me yasa? Li'annaha mashghulatun bi a'mali zawjiha, saboda ita ma mace ta shagala da ayyukan mijinta, ta tsaya ta kula da aikin mijinta, yasa aka sauke mata juma'a gaba ɗaya akai. Awi sabiyu, ko yaro, shi ma yaro juma'a bata waje ba a kansa ba. Me yasa? Li'annahu yutalabu bis-salati fadlan 'ala al-jum'ati, domin shi ana neman sa nema ya saba da salloli guda biyar ma ta kumballanta na juma'a. Salloli biyar din ma ba su zama wajibi a kansa ba. An gane? Kamsu salawati ma ba su zama wajibi a kansa ba. Awi al-marid, ko marar lafiya, shi ko marar lafiya me yasa? Li'ajazihi, saboda gajiyawarsa da rauninsa ba zai iya zuwa sallar ba saboda ba lafiya. Wannan shi ma idan aka ce zai je, to akwai haraj, kuntatawa wal mushaqqa, da tsanantawa da wahala da zai sha bi huduriha, wajen halarta sallar juma'a din, don haka aka sauke masa juma'a gaba ɗaya kansa. Wala alal musafiri, haka nan babu sallar juma'a akan matafiyi. Me yasa? Liishtighalihi, lilishtighali balahu bi halihi wa tirhalihi, saboda zuciyarsa tana kan inda zai je da kuma ya je ya dawo, tirhal dawowa kuma, saboda wannan aka sauke masa juma'a a kansa. Wa kawfu fawatu rufqatihi, sannan kuma an yana tafiya tare da abokanan tafiya, an sauke masa juma'a saboda kar abokanan tafiyansa su tsere masa, da yake galibi tafiya kafa ake yi da ko shi yasa. To idan yace zai tsaya juma'a, kuma dan abokanan tafiyar sa ba su tsaya za su yi juma'ar ba, za su iya tsere masa. Idan aka tsere wa mutum a tafiya, yana iya halaka. Don haka saboda wannan yasa aka sauke masa juma'a a kansa. Wanda ya roci wannan hadisin shine Tariqu dan Shihab dan Abdul Shamsin dan Salamata dan Hallal Al-Bajali Al-Ahmasi Abu Abdullah Adarak al-Jahiliya, ya riski jahiliya, wara annabiyya sallallahu alaihi wasallama, kuma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da idansa. Amma dai wannan hadisin bai ji shi daga wajen manzon Allah ba. Wa laysa lahu minhu sima'un, amma ya ga manzon Allah amma bai ji wani abu daga gare shi ba. Naka rawa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, naka wannan daga wajen manzon Allah da ya zo maimakon ya ce ya ji hadisin daga wajen malaminsa, sai ya ce ya ji hadisin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan hadisin ya zama mursal, in mun lura kamar yadda riwayar Tariq din ta zo ta ko, aka ce an Tariq radiyallahu anhu, sai ya ce qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, an lura da wannan da an Tariq bin Shihab, sai ya ce min anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, kaga ya cire malamin sa bai fade shi ba, tunda ya cire malamin sa bai fade shi ba, hadisin ainihin wato ya zama mursal kenan. Sannan shi Tariq din warawa anil khulafa, ya ruwaci hadisai daga wajen halifofin nan guda hudu duka, sannan ya ruwaita daga wajen Bilal, sannan ya ruwaita daga wajen Huzaifatun al-Yamani wa ghayruhum, da wasu min as-sahaba daga cikin sahabbai. Sannan waruya anhu warawa anhu Isma'il, akwai Isma'il shi kuma ya ruwaita daga gare shi Isma'il dan Abi Khalid. Akwai Alqamata dan Mursidi shi ma ya ruwaci hadisin daga gare shi. Akwai kuma Qais dan Muslim shi ma ya ruwaci hadisin daga gare shi. Akwai Sammak dan Harbu ya ruwaita daga gare shi. Kai wa jama'atun dai, akwai jama'a da yawa da suka ruwaci hadisi daga wajen shi Tariq dan Shihab din. Ya rasu aini wato hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 82 sannan yana akwai ruwaye daban-daban da yawa daga wajen jama'a wanda suka ruwaita daga gare shi ina gumin wayannan hadisan guda biyu sune wanda muka tsallake wanda muka karanta su ba kuma da sune muke ganin mun kawo ƙarshen wannan darasi na wannan babi dake karantar da mu babul jumu'atiku wanda insha Allah mako mai zuwa zamu shiga salatul kaufi shine babun da zai karantar da mu ainihin wato sallar tsoro kafin duk da cewa ga lokaci yana soyayya halinsa amma dai zamu shiga malhuza kamar yadda mallan ya saba al'adarsa a ƙarshen kowane babi yakan kawo malhuzat na wannan babin gaba ɗaya su to a gurguje dai zamu kawo kaɗan daga ciki ko da lokaci bai bamu dama mun kawo su duka ba na farko abinda zamu lura a wannan babin gaba ɗayansa tun daga farkonsa ɗan uwa an karantar da mu istihbabu ittikhazul minbar lalle ana so a riki minbari wajen yin kutuba ko yin wa'azi musamman a ranar juma'a ko a sallar idi sannan na biyu ana so a wajen kutuba ga duk wanda zai yi kutuba ko zai yi wa'azi bayan yayi yabo ga Allah yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai shiga kutuba yace amma ba'adu an gane ko amma ba'adu wannan amma ba'adu ainihin wato sunna ce da aka ainihin wato same ta daga wajen magabata sannan mun fahimta a wannan babun a sallar juma'a ana so a dinga karanta surorin nan guda biyu suratul juma'ati da kuma suratul munafiqun sannan ana so a dinga karanta wayannan surorin har ila yau a sallar asubahin juma'a sallar asubahin juma'a sallar asubahin juma'a akwai nau'o'in surori guda biyu da ake so a dinga karanta a sallar asubahi na ranar juma'a ana so a dinga karanta suratul sajada da kuma suratul insan in mutum ya karanta suratul sajada to ya karanta suratul insan tare suke idan mutum ya karanta suratul juma'atu kuma to ya karanta suratul munafiqun wayannan su ma tare suke haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ainihin karanta su sannan a sallar juma'a kuma manzon sallama ya karantar da mu cewa yana karanta suratul a'la wal ghashiya bima'ana sabbi da kuma hal ataka hadithul ghashiya yana yin su kuma a cikin sallolin idi guda biyu duka idin karamar sallah da idin babbar sallah a duka raka'o'i guda biyu yakan karanta sabbi da kuma suratul ghashiyati sannan yana yin su kuma a sallar juma'a har ila yau yana yin su a sallar juma'a duka wannan sunna ce da aka tabbatar da ita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sunna ta qaririya wanda manzon Allah ya aika sunna wacce take ainihin wato fi'liya wanda manzon Allah sallama da kansa ya aikata ta sannan itimadul qadibi hala qudwatihi ala asl al qaus sannan ana son liman a lokacin da yake kuduba ya dogara akan sanda ko kuma akan baka sannan an shar'anta ainihin wato iqamatu salatul jumu'ati fawran ba'da zawalil qiyam inda rana ta karkata ana so ayi sallar juma'a da wuri inda rana ta karkata ta gota shikenan ana so ayi juma'a da wuri amma wannan ya danganta daga irin yanayi ko ainihin wato yanayi na mutanen wurin akwai da yawa wani wurin mutane galibi kullun suna tafiya gona akalla ba sa dawowa sai karfe 1 to ba laifi don an kai sallar juma'a karfe 2 babu laifi don an kai sallar juma'a karfe 2 da rabi yawa amma mutane suna gida ne ba su da wani yanayi da yake gaban su babu laifi don an yi sallar juma'a 12 da rabi an fahimce ni yawa sannan a sallar juma'a akwai kudubobi guda biyu sannan mun fahimta cewa lalle ana so mai kuduba ya fuskanci mutane sannan su ma mutane su fuskanci mai kuduba sannan imam in zai fara kuduba ya bude kudubarsa da me da bismillah mai kuduba ya bude kudubarsa da bismillah ya bude kudubarsa da a'udhu billahi ya bude ta da me da alhamdulillah wannan shine sannan sai bayani akan ana son al-ijaz fil kutuba a tsawai a takaita kutuba kar a dinga yin ba sabani yadda muke yanzu ko haka sai kenan al-ijaz fil kutubati tadawilu salati wato ana so a takaita kutuba a tsawai ta kuma sallah a tsawai ta sallah amma yanzu sai ga limami ya dade akan kutuba wani ma surutu yake lacce siyasa kawai yake akan mimbarin wallahi haka yake faruwa lace siyasa kawai ake akan mu ko kuma rigima tsakanin wani da wani ko ba haka yake faruwa ba yanzu mu kalli yadda yake faruwa a nan abociko a abin nan a masallacin dutsen tanshi ko kullum an hawo kuduwar wai ita ce magana akan abubuwan da suka faru na rigima tsakanin wani da wani me ye wannan an fita mawdu'i kuduwa kuduwa mun barin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai zo muhalli ne wanda yake na raddi da martani ba haka bane wannan ya saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan lalle liman yayi umarni a kudubarsa yayi umarni da mutane su ji tsoron Allah yawwa sannan haramun ne yin magana lokacin da ake kuduba sannan lalle ana neman kowa ya saurara yayin da liman ya fara kuduba sannan yin sallar juma'a a masallaci sharadi ne ba a sallar juma'a a fili sharadi ne ba a juma'a sai a masallaci ginanne jami'i ba kamar sallar idi bane sannan ana so lalle har ila yau mun fahimta a cikin wannan darasin cewa ita ranar juma'a kanta rana ce wacce take mai falala har ma a cikin ta akwai wata sa'ar da ba wani mutum da zai dace ita yana roƙon Allah faci Allah madaukakin sarki ya ainihin wato karba masa to ɗan uwa lura da yanayin lokaci insha Allah kan wannan zamu takaita bismillah na san kai tambaya kafin nan kira mana sallah ina Allah ya san a kira sallah ka san a taso ka bana ko a cikin su wajen hanin wajen cewa juma'a bata wajaba dukkan jinsu mata ne ko tsofi ko matasa juma'a bata wajaba akan su ba to idan suka samu suka je azhar ta sauka akan su ta sauka akan su ko matasan ne ko ainin tsofin ne indai suka je juma'a din to juma'a ainin azhar kuma ta sauka akan su wallahi ta'ala alam na'am 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 shi wankan juma'a da wankan idi na babbar sallah da na karamar sallah dukkan su sunna ce amma wanka ne da ake yin sa na tsafta tunda na tsafta ne ibada ce an yi shi akwai lada amma za a yi sa da sabulu saboda tsafta an gane ko za a yi sa da sabulu amma wankan janaba ba za a yi da sabulu ba an gane wankan janaba ba za a yi da sabulu ba yawwa
an kawo waɗanda sallar juma'a ta sauka kan su kamar yadda ya ji an kawo mutum hudu da sallar juma'a ta sauka kansu ya ce akwai kuma wanda ya ji an lissafo har wanda ake bin sa bashi ya ce to kuma ya ji kamar bai amfana ba na ƙarshe ba ne a kan shi ma iya cikin ne ko kuma
shi ma na nan a hadisi ba wai an kawo su abin hasari ba ba an yi haka ce iya waɗannan guda hudu na yadda ya ce akwai kuma a baya wanda ba a mace ta cikin hadisin ba misali ai kaga ba a ambaci matafi a cikin wancan hadisi na farkon ba sai daga hadisi na baya da yake biye da shi aka kawo matafi a ciki to akwai ma har wanda ake bin sa bashi to kuma a ciki ma akwai mai jinyar dan uwansa kaga shi ma ba a kawo shi ciki ba ko shi ma har da shi a ciki wanda ake bin sa bashi bashi da halin da zai biya shi ma har da shi a ciki juma'a ta sauka a kansa amma idan akwai sharadin ya san idan ya je juma'ar za a kama shi kuma za a wulakanta shi ko za a ci mutuncin sa to ya zauna a gida an fahimta wannan shine duk juma'ar wannan ta sauka a kansu
wajibcin ta
Yawon ana so da lallin limamin da zai yi hawan mumbari ya riki hawan ayi da zai yi kuduba ya hawan mumbari kamar ana so wanda zai yi kuduba ya zama ya riki sanda an gane a shi kuma rikon sanda ma a matsayin mustahabbi ne dan uwa can yana ƙara mun bayani dangane da wankan janaba da sabulu cewa malamin da yake magana halaccin yin wankan janaba da sabulu din yana ga cewa shin sabulu shi ma ba mai tsarki bane ai mai tsarki ne tunda mai tsarki ne ma zai hana ba za a wanka da shi ba to ita ka'idar shari'a kullu akan dauki shari'a ne daga wajen magabata abinda magabata suka aje ga tsarinsa to shine abinda ya kamata an yi aiki da shi akai to magabata abinda suka tabbata shine ba za a yi wanka da sabulu wajen wankan janaba ba yauwa saboda tabbatar da shi tsarkin janaba hukumin ake so a same shi yauwa ba wai sabulun ne yake bada tsarki ba an fahimta an mun lura za ga wanda ba musulmai ba ai kullun suna wanka da sabulu ko wani ma zai wanka sau biyu a rana amma da Allah ba a jin wani wari a jikin su ana ji ana jin wari tare da su kuma wari ma na mamaki ma me yasa wannan warin kawai na matsalar rashin wankan janaba ne naka shi wankan janaba din nan shari'a ce da ta tsara da yin sa ne yadda aka malamai suka kai ajiye shi ainihin wato ake tabbatar da shi kuma ban taba jin ga inda aka ce manzon sallama yayi wanka da sabulu ba ko wasu daga cikin magabata ba wankan janaba wallahi ta'ala ala yau wa alaikum salam to shekara goma sha ɗaya na kwana a waje tana ciki wannan ya zalunce ta za ta mata takaba ai bai sake ta ba za ta mata takaba wani ai bai sake ta ba matarsa ce kawai illa iyaka ya shiga haƙƙinta abinda ma zai inda da akwai aikin hankali ya roƙe ta ta yafe masa ya roƙe ta ta yafe masa saboda mace a ƙa'ida abinda ake yake faruwa idan alkhairi duniya lahira Allah ya biya mana yaranmu matasa Allah ya inganta mana tarbiyyarsu iyayenmu da malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi dukkan marigaya Allah ya musu rahama Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu kuma Allah ka sa mu rayu akan imani kuma cika da imani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم